seulement à Abidjan. Et je pense qu'il y a des disputes.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Alhamis 10 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji rahoto akan halin da ake ciki a garin Maiduguri da ke jihar Borno bayan aukuwar iftila'in ambaliyar ruwa a daren jiya Litinin.
Gudunmuwar da dai muke bukata, ya kamata a ce akwai wato taimako na gaggawa emergency wanda za su rika taimakawa musamman wajen tsamo mutane daga cikin gidajensu waɗanda suka gagara fita saboda ruwan shiga yake da ƙarfinsa. Allah ya kiyaye.
Daya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kuma an jima kaɗan idan mun buɗe layukan wayar mu, za mu so mu ji ra'ayoyinku akan shin kun gamsu da matakan daƙile aukuwar ambaliyar ruwa a wuraren da kuke. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan Ramatu Garba za ta gabatar da shirin Allah ɗaya gari bamban wanda ya tattauna akan batun ƙalubalen auren nesa a ƙasashen duniya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat, mataimakin shugaban kasa Kamala Harris da tsohon shugaban kasar Amurka kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump sun shirya tsaf su fafata a wata muhawara a daren yau Talata, wadda ake ganin za ta kasance damar baje haja ga 'yan takarar kafin zaben shugaban kasa a ranar 5 ga watan Nuwamba. 'Yan takarar ba su taɓa haɗuwa da juna ba ko magana ta wayar tarho ba, amma a yau Talata za su tsaya a kusa da juna a gaban dandamali inda wato a cibiyar kundin tsarin mulki ta ƙasa a birnin Philadelphia. Sun shirya su yi zazzafan muhawara da kalamai masu gauni tsawon sa'a guda da rabi, yayin da za su amsa tambayoyi daga masu gabatar da shirin labaran ABC su biyu da suka hada da David Moore da kuma Lindsay Davis, wanda za su musu tambayoyi. Gwamnan miliyoyin Amurkawa ne ake sa ran za su kalli wannan muhawara ɗaya tilo a gangamin yakin neman zaɓe. Za a gudanar da muhawarar ce makonni 8 kafin ranar zaɓe a hukumance, amma kwanaki kalilan kafin ranar wato kafin fara zaɓe na wuri a wasu wurare na jihohi 50 na ƙasar. Batun tattalin arzikin Amurka da 'yancin zub da ciki da kuma batun bakin haure da ke shiga ƙasar ta iyakar kudanci da Mexico da batun yawan aikata laifi a Amurka da ɗabi'unsu masu takaram suna cikin muhimman batutuwa da ma'aikatan na ABC za su tambayi masu takaram. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da na Burtaniya David Lammy sun yi jawabi akan batun tsaron Indo-Pacific, kana sun bayyana bukatar kiyaye matsayin da ake da shi a kan mashigin tekun Taiwan a lokacin tattaunawarsu ta Amurka da Burtaniya, inda suka jaddada muhimmancin batun a duniya. Mun kuma tattauna a kan yin aiki tare domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a faɗin mashigin tekun Taiwan da walwalan zirga-zirga a kan tekun da kuma shawagin jiragen sama a kan tekun kudancin China. Ga dukkaninmu, kiyaye zaman lafiya da ci gaba da kuma tsare matsayin Taiwan muhimmin batu ne a gare mu, inji Blinken, yana fadawa 'yan jarida a lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Lammy a London. Blinken ya ƙara da cewa muhimmancin wannan batu ba gare mu kaɗai ba ne, yana da muhimmanci ga dukkan ƙasashen duniya. Jama'an Amurka sun jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawa tsakanin manyan jami'an Washington da na Beijing domin fayyacewa da kuma kawar da gasa wadda za ta iya rikidewa ta koma tashin hankali tsakanin su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta faɗa a yau Talata cewa wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kaddamar a wani wuri da ake aikin jin kai a zirin Gaza ya kashe akalla mutane 19 kana ya jikata wasu 60. Ma'aikatar ta ce yanzu ma'aikatan ceto ba su iya isa ga wasu da lamarin ya rutsa da su ba waɗanda suka makale ƙarƙashin yashi da kuma buraguzai. Adadin mutanen da suka mutu ya ragu a kan sanarwar farko da rundunar Civil Defense ta bayar cewa mutane 40 ne suka mutu a harin. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta musanta wancan adadin mai yawa yayin da take zargin Hamas da gudanar da ayyukanta a wuraren ayyukan jinkan. A jiya Litinin ne babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa cewa majalisar ta bada tayin taimakawa na duk wata yarjejeniyar tsagaita wuta da ake so a cimma domin kawo ƙarshen yakin a Gaza, amma ya ce babu bai yiwuwa a yi wani tunanin cewa hukumarsa za ta shiga kai tsaye ko kuma ta kai wato rundunar zaman lafiya a wannan yankin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Talata cewa ta harbo jiragen sama 144 marasa matuka da Ukraine ta harba a cikin dare a wasu hare-hare da ta kai a kan yankuna da dama a faɗin Rasha. Rundunar tsaron saman sun kakkaɓo jirage marasa matuka 20 a yankin Moscow, inda gwamna wato Andrei ya ce jiragen sun lalata wasu gine-ginen gidajen jama'a a wasu unguwanni. Harin ya kashe akalla mutum guda kane jikata wasu mutane uku, inji gwamnan. An gudanar da babban aikin ne a yankin Bryansk da ke kan iyakar Rasha da Ukraine, amma jami'ai sun ce babu abin da ya lalace ko rashin rai bayan harbe jirage marasa matuka 72. Harin na baya-baya da Rasha ta kai a kan Ukraine da ta yi amfani da jirage marasa matuka, inda ta auna birnin Kyiv wanda Rasha ta yi ta masa ɓarin wuta babu ƙaƙƙautawa a cikin wannan wata. A ƙarshe, Amurka ta shirya ƙaddamar da tattaunawa a kan tattalin arziki da gwamnatin riko ta Bangladesh a wannan mako, wanda zai haɗa da shugaban ƙasar Muhammad Yunis, a cewar jaridar Financial Times a yau Talata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabban mutane sun rasa matsugunansu a sassan garin Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya bayan aukuwar mummunar ambaliyar ruwa sakamakon ɓallewar wata madatsar ruwa. Wannan dai na zuwa ne yayin da ake sheƙa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a 'yan kwanakin nan a sassan Najeriya da yawa. Waɗanda iftila'in ya rutsa da su sun bayyana halin da suke ciki, tare da yin kira ga hukumomin jihar da ma na gwamnatin tarayya da su kai musu ɗaukin gaggawa. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustafa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Misalin karfe 2 na dare, mazauna birnin Maiduguri ruwa ya ratsa unguwanninsu, lamarin da ya sanya mutane barin gidajensu. Ruwan ambaliyan dai ya shafi unguwannin Gwange, Kaleri, Custom, Kulogomna, Gwange, Sabon Gari, Shokari, Kofa Biyu, Anguwan Doki, Bulabulin, Budum da wasu sassan birnin Maiduguri. Wata mata da ruwa ya ci gidanta ta bayyana hali da take ciki, inda ta rasa wajen da za ta je da yaranta.
Wannan ruwa ne ya ci mana anguwanmu, shi ya sa muka zo.
Wasu da ruwa ya ci gidajensu sun bayyana halin da suke ciki.
A yanzu haka ruwa yana kan shigowa cikin Gwani Damgari, inda ake kira da Bolonito, ya nufi Bulabulin. Don haka muna roƙon Allah ya kiyaye ya kuma janye wannan ruwa cikin gaggawa. Muna kuma roƙon Allah ya sa mu samu sauki a wannan al'amari. Waɗanda kuma suka rasa rayukansu, Allah ya ji kansu. Gurin madadi muke buƙata, ya kamata a ce akwai wato taimako na gaggawa, emergency, wanda za su rika taimakawa musamman wajen samo mutane daga cikin gidajensu waɗanda suka gagara fita saboda ruwan shiga yake da ƙarfinsa. Allah ya kiyaye.
To sai dai muce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu da nake magana, anguwanmu na Rendaya Kwatas da Bayram Gari bayan Kwatas, ruwan gaskiya yanzu har ya zo ya cin mana, kuma gaskiya yanzu haka ruwan yana shiga, kuma musamman matasan anguwan Bayram Gari bayan Kwatas sun fito suna ba da gudunmawa daidai iya gwargwaransu sakamakon gaskiya ruwan ya fara wuce tunanin mu kuma duk yanda muke tunani.
Sunana Lukman, gaskiya wannan ambaliya ya shafe mu baki daya, saboda wannan kaddara ne kuma ya kamata a ce mun rungume ta. Amma maganan gaskiya wannan ruwa ya fi karfi mu, saboda ya shiga gidaje da dama, ya shiga gidan mutane da dama, gurare da yawa, bangarori ya ci kwalbeti kwalta ko ina ya rusa wasu gidaje.
Da misalin karfe 2:30 na dare, mutane da dama sun bar gidajensu, inda mutane da dama suka yada zango a kofar mai martaba Shehun Borno, sai dai karfin ruwan ya kai ga ya cimma fadar mai martaba Shehun Borno, lamarin da ya sanya aka mayar da mutane zuwa sansanoni da gwamnatin jihar Borno ta samarwa mutane. Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustafa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja da zalla.
Wani gari
bai kai gabas da nisa ba.
Wani gari
bai canja da asuna ba.
Wani gari
bai kai
adalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare banban. A makon da ya gabata mun tattauna batun yadda wasu 'yan Afirka ke auren Turawa don samun takardun zama a Turai. Mun ji ra'ayoyi da dama kan matsin lamba da dalilansu na yin auren takarda. Yau kuma za mu duba wasu ɓangarori daban na wannan matsalar, musamman auren nesa ga waɗanda ke fafutukar neman takardar zama.
Zan nice mata in kin ga baban naki kin gane shi. Sai ta ce mini awo halin in ta gani shi ko ta gane shi, amma sai ya yi magana sai an gwada mata shi. In ce mata yau aiki nan baki san shi ba, ta ce tana ganin shi dai a foto, amma dai in an zo an ce mata ta gwado shi cikin mutane, in dai akwai shi cikin mutane ta iya gwadin shi. To kun sha abinda muke ciki dai ba albarka ko guda da irin wannan armi.
Da kuma matsalar auren ɗan Afirka a ƙasashen Turai.
Yanzu mace ce tana da takarda, tana zaune ba ta da aure, namiji zai ganta ya ce yana son ta. Yana son ta ne ba wai dan yana son ta dan Allah ba, yana son ta ne dan wannan takaddar. Daga zarar ya aure ta sun haihuwa daya, ya samu wannan takaddar, shi ma zai tafi ya batta.
To sai a biyo mu dan jin cikakken shirin tare da ni Ramata Garba Baba. Bari mu yaye labulan shirin da hirar da muka yi ta musamman da Hajiya Hafsat S da ta shaida mana irin halin kunci da auren nesa ya jefa ta da kuma taban da ya barta da shi.
Wadda dai ni shiga a wanga yanayi na armen nesa soyayya ce ni fara a nan Afrika Niger. Shi masoyin nawa bai da abun hannun kan shi, kuma yana son armen ya tabbata. Kawai sai ya shirya tahiya. Gari na farko wanda ya dona dai Libya, ya samu shekaru ya yi a can, sai a iya aiko kudin aure. An kai dama auren, an kai komi da komi tun dama da azashiya iya tahi. Sai kokari ya iza mini, nima ya iske shi can, iya so a yi rayuwa a can. Haka bata samu ba, ni zama nike jira nike da ya kare Libyan ma bancin shekara 2:30. Sai ya yi gaba kuma ya yi Holland. Daga can Holland din sai ya huce kuma sai ya Spain. Ko ya samu takardu ne ko mi dai bancin shekara 7, sa'annan ya samu zakuwa. Daga can Spain ya zo a nan Niger ya same ni. Mun kai zama duk tsawon da yi wata guda, haka kuma sai ya koma.
Bai kai arewa hali ba.
A nan ma da ya bar ni ƴan uwan shi, in ka hita dibin ka suke yi ka hita. Tuhaya ma in kasa ana kallon in ka yi sutura wata doguwa ka liƙe kanka. in ka yarda ba kai haka nan ba abin zance ne doka ake yi waya ai kira a shaida mai. Ni shekara 7 ina zamne ba liblaya nike ba miji gare ni ba kuma an tauye ni da na juya haka doka ake ai kira. Ke dai zargi dai harakar zargi iri iri ta shiga dai ba shaidu ana zargi na. Ni ma dai hannu kai ni fara sa a zuciya ta mutunan gugu da yana da mata ne a can ko ya aure ya ɗebe mini iska ne dai. Ke dai irwa ga matsala ta shiga tsakani na da shi sai dai a can bayan shekarun kawai rabuwa ta zo dai. Ni dai ni ga abin da ba shi ni fara cato in dai babu batun tahiya ne irwan ga zama dai ni ya ishe ni. Don wata rana sai da anka kai ma abin da ya kamata miji ya ɗoka na matar shi ma ba a nan gari. Da kware ana yi amma da bai da anka samu shekaru sai anka fara tsallake abin da ya kamata. Rishin yarda ta yi rishin yarda da anka yi rabu da juna.
Yanzu an kwashi shekaru da dama da rabuwa sai dai ta ce abu guda ya tsaya mata a rai a cikin wannan al'amarin.
Matsalar da ta shiga a kaina sosai wadda ta hisha min kaima ba ma batun tahiya bane in same shi a can a rayuwa a batu yarinya ga da ya tahiya bar mini tunda zakkon shi da yi an samu karuwa bata san babanta ba kuma ba wata kula ba akwai na kirki bata san shi ba hatta kai tana ce mini in ta tahi can makaranta ana cewa kowa ya rubuta ma'aihin shi guda kamar ya doki uban shi ya gayi uban shi wane ne shi kaka uban shi ga kama ya gabi dai duk abin da a halin uban shi sai ta zo ma kawai ta zo mini ma da kuka ta ce mini ai yau makaranta an ce kowa ya gayi halin uban shi kuma ya gayi wanda uban shi yake ciki amma ita bata san ubanta wanda yake ciki ba san ce yau ki doki ubanki guda ai akwai wana koko akwai tonton in ki doka sai ki shi ma ai ubanki ne sai ki doka tunda su kin san halin su kin san kuma kuna rayuwa tare kin san wanda zaki rubutawa sai ta ce mini a'a ba dai yake ai da babanta ba.
Daga ƙarshe dai labari ya isa cewa mijin Hajiya Hafsa ya sake wani aure a ƙasar Spaniya. To idan muka da nan Turai kuma akwai matan Afirka da dama da su ma suka ce ana fuskantar wannan matsala ta wasa da aure inda wasu mazan ke amfani da auren don kawai su samu takardun zama. Wasu kuma ɗan tallafin kuɗin kula da yara da gwamnati ke bewa iyaye mata ne ke haifar da matsala. Hajiya Binta da ke zaune yanzu haka a ƙasar Jamus ta ce abin takaici ne.
Yanzu mace ce tana da takarda tana zaune ba ta da aure namiji zai ganta ya ce yana son ta. Yana son ta ne ba wai don yana son ta don Allah ba, yana son ta ne don wannan takardar. Daga zarar ya aure ta sun haihuwa ɗaya ya samu wannan takardar shi ma zai tafi ya batta. To shi yasa yake ganin yawanci Europe ba ni ga mace ita kadai tana zaune saboda duk wanda zai zo ya aure ta zai zo ne ba dan Allah ba. Idan kuma ya zo ya aure ta sun samu haihuwa ɗaya biyu zaki ga an dan samu matsala wajen dai wannan abin da na gaya miki kudin yara duk shi yake kawo yawancin rabuwar miji da mata gaskiya a cikin Europe. Idan macen ita tana ansar wannan kudin to namiji ba abin da zai mata komai ita za ta yi da kanta a wannan kudin saboda wannan kudin ya riga ya tsone mai ido. To kin ji inda ake samu matsala gaskiya ba a zama.
To saboda ire-iren waɗannan matsalolin ne yanzu ya sa mata kamar waɗanda suka fito daga ƙasar Hausa a Afirka ke mayar da hankalinsu wajen gina kansu suna amfani da damarmaki da suke da su musamman a ƙasa kamar Jamus. Hajiya Aisha Siddiqu ta tabbatar da wannan matsalar kuma ta ce dole ke saka wasu matan ɗaukar irin wannan matakin.
Wasu maza da suka sa kuɗi cikin kansu dole ne matan su yi tsaye su nemi kuɗinsu na kansu. Ka je ka yi aiki in ka zo ka yi aikin nan mijin ya ce to a yi halb-halb ka biya hakan ga in biya hakan ga ke ma ki biya hakan.
Daga ƙarshe dai Hajiya Gimbiya Habiba ta yi kira tana mai cewa
ina roƙon ku dan Allah maza duk wanda ya auri matar shi ya zauna da ita duk rintsi duk wuya ya zauna da ita ko menene suka yazo musu a wajen su su yi haƙuri da su yi godiya ga Allah su dauki wannan shine jarabawarsu, kuma duk in za su tunani yafi kasar da suka baro 100%. Masu sauraronmu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan makon na Allah ɗaya gare bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba sai cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Madalla a gaida Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Shin kun gamsu da matakan dakila aukuwar ambaliyar ruwa a wuraren da kuke? Sai a kira a bayyana ra'ayi. To mun samu kira na farko daga Gombe. Assalamu alaikum, dawa muke magana daga Gombe.
Kuna magana da Bello Alhassan ne daga Gombe.
To muna jin ka Malam Bello.
To batun itilaye na ruwa.
Eh.
Gaskiya akwai itilaye wanda aka yi a Borno. Muna zazanta musu, Allah ya mayar musu da gurbin abinda ruwa ya bata.
Amen.
Sannan kuma muna ba shawara wa gwamnati cewa gaskiya a rinka kwafan mutane a gudan kini kan hanyar ruwa. Allah ya sa a ji shawara, a ɗauki wannan shawara. Allah ya taimake mu a tashi lafiya.
Amen, amen. Mun gode Malam Bello Alhassan Kaltungo. Yanzu kuma bari mu je Kaduna. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna? Malami daga Kaduna ko yana tare da mu? To ina ga layi daga Kaduna ya goce, yanzu kuma bari mu je Kano. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kano?
Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Sani Idris mai Samira daga rijiyar Lemo, Kano, Najeriya.
To muna jin ka Malam Sani.
A ni abin da nake ji magana ta gaskiya, shugabanni ba su dau mataki, ba su riya dakile matsalar ambaliyar ruwa, musamman a jihohi irin namu na su Kano haka misali. Za a ga cewa akwai guraren da ake bai kamata a bara sai a ba mutum ya gini, kuma an tabbatar hanyar ruwa ce. To gaskiyar lamari bai kamata ba, kuma musamman mu a nan Kano akwai irin wannan matsalar. Gaskiyar lamari gwamnati ba ta ɗaukan matakin dakilewa. Saboda haka muna jalata mutane da gudu, Ubangiji Allah ya kawo musu afuwa, kuma Allah Ubangiji ya kare mu. Wannan shi ne ra'ayina daga Sani Idris mai sanyi da rijiyar Lemo, Kano.
To mun gode Malam Idris daga Kano. Yanzu kuma mun samu wani kira daga Bannin Tarayya Abuja. Salamu alaikum, da wa muke magana? Malami ko malama daga Birnin Tarayya Abuja, ko muna tare? To ina ga layin ya huce, amma yanzu gashi mun sake samun wani kira. Daga ina ake kira?
To daga Kaduna ne.
To da wa kuma muke magana daga Kaduna?
Sunana Ibrahim Alaram Margajikun.
To Ibrahim Alaram, muna jin ka.
Gaskiyar magana, matakan da gwamnati take dauka bai wadatarwa matuƙa. Ganin cewa akwai hukuma guda na NIMET wanda take kula da hasashen yanayi, to kwata-kwata za su ba da rahoto, amma gwamnati ba sa iya amfani da wannan rahoton. Akwai dam-dam, ya kamata a ce dam-din nan ana yashewa, ana ɗaukan matakai na ƙara faɗaɗa shi da kuma buɗe shi in yi yawan da zai dinga raguwa da kanshi, ba wai yanda zai ambaliya ba. Kiranmu ne ga gwamnati ta canza tsari, tunda gaskiyar magana ruwan nan yana taɗi, yana ɓanna ga jama'a. Wannan shi ne ra'ayina.
To mun gode Malam Ibrahim Alaramma daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu je Bauchi. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi?
Kuna magana da Alhaji Suleiman Bisko, bakin kasuwar Gambaji, karamar hukumar Katabun Azare, jihar Bauchi.
To muna jin ka Alhaji Suleiman.
Wato batun ambaliyar wannan Israeli da ya faru a Maiduguri, gaskiya hukuma ta tashi ta tsaya a kan yadda abubuwa suke tasowa a yin maganinsa. Don wannan ba karamin bala'i ba ne wanda ba a taɓa tsammanin wannan abin zai faru ba, kuma Allah ya kawo shi.
To Alhaji Sula, kai a inda kake nan, kana ka gamsu da matakan da aka ɗauka na daƙile yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa? Kaka manta ba hukumomi ne kaɗai suke da wannan alhakin ba, su kansu al'umma akwai rawar da za su taka.
Kwarai ya kamata su al'umma su ma kowa ya taka rawarsa ta kiyayewa da yare lambatu da magudanar ruwa da kuma daina yin gine-gine a hanyar ruwa. Wannan lalle zai taimaka a su masu ba da gudunmawa su ma talakawa.
To mun gode Alhaji Sule, yanzu kuma za mu je Taraba.
Ana magana da Sadi Haruna ma da Jiban Taji.
To muna jan ka Sadi Haruna.
Hakika muna taya muna ma mutanen Maiduguri Taji da inda ya samu su. Sai dai muna kira ga jama'a idan masana harkan sannan suka yi bayani to a rika ɗaukar mataki. Gaskiya bayanan da suka yi tun kafin a fata mini zo in ma duniya jawabi ga abin da zai faru. Amma matifa kuma ya zo ba bayanin da ya yi.
To mun gode Sadi Haruna daga Taraba, yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Alhamdulillah, Bashir Tela ne a mataimakin
sarki. Muna jin ka Malam Bashir Tela. Malam Bashir Tela, ko kana tare da mu? Wa alaikum assalam. Dawa muke. Oh, daga Neja ne? To dawa muke magana daga Neja.
Mana don jama ne da kamfanin gobe karama kuma marika da ke jihar Niger, Nigeria.
To muna jan kamalan dan Juma.
Gaskiya da Allah yana kira ne gare ku da Allah ku taimaka mana, ba a jin ku karfe 8 na safiya da kuma karfe 4 na yamma na la'asariya. Ba a jin ku wannan lokutan wallahi kwata-kwata.
To malam dan Juma, yanzu dai muna son mu ji ra'ayinka game da batun ambaliyar ruwa a inda kake, wurin da kake, ka gamsu da irin matakan da aka ɗauka na tabbatar da cewa ba a samu ambaliyar ruwa ba ko da ta auku?
To munan gaskiya ba mu da irin wannan dam-dam wanda muke da matsalolin ruwa irin wannan ba dam-dam na wuraren.
To madalla Malam Dan Juma daga jihar Neja, mun gode kuma anan zamu da sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in daban. To madalla, yanzu kuma mun zo ga takaitattun labaran duniya.
Yar takarar shugaban kasa jam'iyyar Democrat mataimakin shugaban kasa Kamala Harris da tsohon shugaban kasa dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump sun shirya tsaf domin fafatawa a wata muhawara a daren yau Talata, wanda ake gani za ta kasance damar baje haja ga 'yan takarar kafin zaben shugaban kasa a ranar 5 ga watan Nuwamba. 'Yan takarar ba su taɓa haɗuwa da juna ko magana ta wayar tarho ba, amma yau Talata za su tsaya kusa da juna a gaban dandamali a cibiyar kundin tsarin mulki ta ƙasa a birnin Philadelphia. Sun shirya su yi zazzafar muhawara da kalamai masu gauni tsawon sa'a guda da rabi, yayin da za su amsa tambayoyi ga masu gabatarwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da na Burtaniya David Lammy sun yi jawabi akan batun tsaron Indo-Pacific, kana suka bayyana bukatar kiyaye matsayin da ake da shi akan mashigin tekun Taiwan a lokacin tattaunawarsu ta Amurka da Burtaniya, inda suka jaddada muhimmancin batun a duniya. Mun kuma tattauna a kan yin aiki tare domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a faɗin mashigin tekun Taiwan da walwalar zirga-zirga a kan tekun da kuma shawagin jiragen sama a kan tekun kudancin China.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.